الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الله غوديا بكارة ترى مؤمنا درسي نا دمكي كرمت مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي يوم الدرسيه تديد شابقي وانا وطا نرجب شكرا دبو دير تدي هدو داربين بقوكو وانا منا واتو رانر العربا اشرند شده كواتا كينو وانا رانر تدي دي اشرند اوكو لواتا مبيو شكرا تدبو بيو دا اشرند اوكو muna nan a cikin bayanin Saqifatu ko hadithu Saqifa. Hadithu Saqifa mun karanta wancan satin cewa bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mutanen Madina, mutane al-Ansar kenan, sun kadaita domin su zabi waye zai zamanto shugaba na musulmi a wannan yanayin. Sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu, raguwar sahabbai wanda suke gefe, wanda suke cikin masallaci, aka ba aka ba su labari sai suka tashi suka je suka samu mutanen Madina a inda ake kira Saqifatu Bani Sa'ida. Saqifatu Bani Sa'ida a wannan ne malam yake mana bayanin me ya faru bayan sun je can. Da hukuma baya kada mala Allah ya marama ya ce Qala ibn Ishaq, Ibn Ishaq shabi na 223 fakara ta karshe, fakana min hadithi Saqifati, yanda ya kasance a labarin Saqifa abinda ya faru anna Abdullahi ibn Abi Bakr, cewa Abdullahi ibn Abi Bakr haddathani, ya gaya mun عن محمد بن شهاب بن الزهري دغا محمد بن شهاب الزهري انا عبيد الله بن عبد الله بن مسعود عتبه بن مسعود دغا عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن ابن عباس شي كما يرويته ني دغا عبد الله بن عباس الله يكره دا غري شي قال يجي اخبرني عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف يا زنتر بن يا غيام وكنت في منزله بمنى ta kasance a masaukin Abdurrahman ibn Auf a Mina, an tadhiruhu, ina sauraransa ko ina dakonsa, huwa inda Umar, shi kuma ya je wajen Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu, wanda a wannan lokacin Sayyidina Umar shi ne halifa musulmi fi akhiri hijjatil hajja, hajjin karshe da Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu yayi. Qala Abdullahi ibn Abbas yake cewa faraja Abdurrahman ibn Auf, Abdurrahman sai dawo mina inda Umar, daga wajen sai Umar radiyallahu ta'ala anhu, fa wajada fi manzili antaziru, sai ya tarar da ni a nan masaukinsa bi mina, a nan mina antaziruhu, ina sauraransa. Wa kuntu uqra'uhu alqur'ana, ina wato karanta alqur'ani yana jiye mun, ina karanta yana jiye mun. Fa qala li, sai ya ce da ni Abdurrahman ibn Auf ya ce Ibn Abbas, لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين دا كاغا وانا متن دي زوجا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه, فقال يتي هل لك في فلان, يعني بكا يو وانا مبايع أبا يا كيكي غني أيو وانا مبايع, يقول والله لقد مات, لو قد مات عمر دا أتي انزو لنا عمر دي رسول انجوان نمتمن لقد بايعت فلانا دوانا ذي يوم مبايع كوي تاكي ما تارد ناس ورانوا, والله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة, أي مبايع سيدنا أبو بكر رضي الله عنه إذا ما كتكسن شيء قصر ما تارد عن شريعة فتمت كما تتبت. فغضب عمر, سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه رزيبات, وقال يتي إني إن شاء الله لقائم العشية, in Allah ya kai mu a wannan satiyar zan tsaya a cikin mutane, fin nasi cikin mutane, fa muhabbiru min haula'i, dan tsoratar da su yi musu kashedi kada su kuskura su buwa irin waɗannan mutanen alladina yuriduna an yughsibuhum amran, wanda suke neman su yi musu kwacen al'amari da yake hannunsu. Saboda al'amarin mu baya ba al'amari bane kawai na gama gari, kowa ya zo idan gwala ya tafi. Qala Abdurrahman ibn Auf yace fa qultu la taf'al, ko sai na ba sayyidina Umar shawara na ce kada kai yadda kai haka. Fa innal mawsima yajma'u ri'a'an nas, domin a taron aikin hajji akwai gama garin mutane, akwai gama garin mutane wa ghawqa'ahum, da wawaye daga cikin su. Wa innahum alladhina yaghlibuna ala qurbika, kuma su ne za su kasance dab da kai, saboda turere ne za su yi sai sun zo dab da kai su ji abin da zaka faɗa. Hatta taquma finnas, lokacin da hina taquma linnas, lokacin da zaka yi wa mutane jawabi. Inni akhsha, Abdurrahman ibn Auf yake cewa kuma ni ina jiye maka tsoron cewa an taquma fataqula maqalatan, ka tashi kai huluba ka faɗi wata maganar. Yutayyiruha ulaika anka kulla mutayyirin, waɗannan mutanen da suke kusa da kai, wawayen nan da waɗanda suke gama garin mutane wanda ba ilimi ne da su ba, zamanto su ɗau wannan maganar su je su yaɗa a madadinka, zance ya shiga ko'ina. Wala ya'uha, alhalin ba su riga sun fahimci abin da kake nufi ba. Wala yada'uha ala mawadhiha, kuma ba za su sanya zancen, ɗora zancen inda ya kamata a ɗora ba. Saboda haka za su canza maka ma'ana, za su juya maka abin da kake nufi, daga nan kuma abin da kake nufi sai ya zamanto ƙarna. Fa'amhil, saboda haka ka saurara, hatta taqumul madina, har sai ka zo madina. Fa inna hadarus sunna, nan ne gida ko gari da ya zamanto an koyar da mutane sun fahimci koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa takhlusa li ahli al-fiqh, sannan ka keɓanta da masu fahimta. Wa ashrafin nasi, da mutane ba gama gari ba wanda suke wato na sama. Fataqula ma qulta fil madinati mutamakkinan, sai ka faɗa abin da kake so a Madina yanda kake so. Fa ya'i ahlul fiqhi maqalatan, masu fiqhu da zurfin tunani da zurfin fahimta da ilimi sai su fahimci zancenka yanda zancen yake. Yada'uha ala mawadhiha, kuma su ɗora wannan zancen a inda ya kamata a ɗora. Wa qala Umar, sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu yace amma wallahi, to kuwa na rantsi da Allah, insha Allah, in Allah ya yarda, la aqumanna bidhalika awwala maqamin aqumuhu fil madina, farkon huduba da zan fara yi a Madina idan na koma, wannan abin zan faɗa. Qala ibn Abbas, qala ibn Abbas, Abdullahi ibn Abbas yake cewa fa qad imnal madina, muka koma Madina. Fi aqdi dhil hijja, wajen ƙarshe ƙarshen watan dhil hijja. Walamma kana yawmul jumu'a, yayin da jumu'a ta kewayo a cikin wannan na wata na dhil hijja. Ajjaltu rawaha, sai na gaggauta na je masallaci. Hina zalati shams, suna ganin rana ta yi zawali. Fajidu Sa'id ibn Zaid ibn Amr ibn Nufail, sai na tadda Sa'id ibn Zaid, kamar yadda na faɗa a wancan satin, ɗaya daga cikin masu kaɗin suna aljanna. Sa'id ibn Zaid yana daga cikin goma. Jalisan ila ruknin minbar, yana zaune ya jingina da gefen minbari. Fajalastu halwahu, sai na zauna gab da shi. Tamassa rukbataya rukbatayhi, har sai da ya zamanto gwiwar kafata tana taɓa gwiwar kafarsa. Falan an shab, ce kawai ban an kara ba an kharaja Umar, ga sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu ya fito. Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu ya fito. Fa qultu li sa'id, sai na ce wa Sa'id, la yaqulanna sa'ata, a wannan lokacin sayyidina Umar zai faɗi ala al-minbar, a wannan minbarin maqalatan, zai faɗi zancen da lam yaqul ha mundu istukhlif, tunda aka naɗa shi halifa bai taɓa faɗar irin wannan maganar ba shekara goma, amma yau zai faɗi wata magana da ba ka taɓa ji ba. An kara alayya sa'idun zalik, sai sa'id yake cewa san ba haka bane. Wa qala, har ma ya ƙara da cewa ma za wa ma asa an yaqula mimma lam yaqul qablahu, to bai iya faɗa kuma wanda bai faɗa ba shekara goma baya. ai duk abin da bai faɗa ya ga Umar. Fajalasa alal minbari sayyidina Umar radiyallahu anhu ya zauna akan minbari. Falamma sakatul muadzin, yayin da mai kiran sallah yayi dadda kiran sallah qama sai sayyidina Umar radiyallahu ta'ala ya tashi fasna ala Allah bima huwa alu. Ya gode wa Allah godiya da saka mace shi. Thumma qala yace amma ba'du, to bayan haka ayni qa'ilun lakum maqalatan, zan fada muku wata magana, zan faɗi wani abu da kudira ni ana kula. Allah yanzu ya kadar ya wato ya kaddara cewa zan iya faɗa. Wala adri, inda ma ban sani ba, la'allaha mai daidai ajali sadab, wato ajali na ne kamar yadda na gaya muku wancan satin, kama yayi addu'a yana dawowa, ya ce Allah na gaji kuma ka karɓe ni ba tare da na faɗa cikin fitina ba. Saboda haka kuma mun faɗi cewa Umar radiyallahu ta'ala mulham ne, kuma daga cikin wanda sun faɗi magana faɗa ma Allah yake tabbatarwa, balle kuma ya addu'a. Saboda haka shi yasa yake cewa sau da ƙila ma dabda ajalina ne, faman aqalaha wa wanda ya haddace ya kiyaye maganar ya fahimce ta ya kiyaye, bal yuhaddith biha haythun ta'ti bihi rahilatun, to yaje faɗa duk inda ma zai iya zuwa, ƙarshen iya inda zai iya zuwa, duk inda dabbarsa ta kai shi ya faɗi wannan maganar, matuƙar ya fahimci maganar kuma ya kiyaye maganar. Wannan kashi Allah ya yi ya wanda yake jin tsoron cewa ba zai iya kiyayewa ba, ba zai iya kiyaye wannan zance ba, fara uhillu li ahadin an yakdhiba alayya, to ban yafe wa wani ya yi min ƙarya ba. Rige na ya halatta mutum ya ce na faɗa amma ban yafe wanda ya canza min murna. Wala yuhillu man fa ban halatta masa ba. Maka halatta wa mutum ba na gaba ka yafe ba. Shi abin da mun kuke faɗa mu da wuta ke. Ban yafe ba canza min magana. To kuma wannan yana nuna mana bi. Darasin da wannan yake nuna mana shi ne kar ka zo ka faɗi magana ka zo kana kokawa ka ce an cuce ka an canza maka magana. Idan inda ka faɗi maganar dama ba in anan ya kamata ka faɗi maganar. An fahimta? Da ya faɗa a can duk wannan abin da zai faɗa sai an canza maganar. Da a Makka yi wannan hudubar duk yanda zai so ya ce ban yafe ba wanda ya canza wa magana sai an canza. Dalili saboda ba za su iya riƙewa ba kuma wawaye ne. To kuma wannan ita ce ɗabi'ar yawancin mutane. Saboda ka taɓo ka yi bayani a matsayinka ko misali na wani shugaba waɗanda suke da kyakkyawan manufa da mummunan manufa ko kuma wanda ba su fahimta ba, su je su naɗu maganar su faɗa ka ko kana kuka ko kana matsayin malami ka faɗi magana a canza maka misali a inda bai kamata ka faɗa ba, kuka ce ai an cuce ka haka ba ne, ya danganta da waɗanda ka faɗa. Domin idan ya zamanto masu fahimta ne za su san cewa ba haka ka faɗa kuma za su fahimci waɗannan abubuwa. Kuma haka wannan darasi ne a gare mu kan cewa mu faɗi abu inda ya kamata mu faɗa. Sannan kuma wato abun tsoro a kai shi ne kamar yadda muka karanta a can baya a cikin hadisul ifk, hadisin nan da aka yi rana Aisha radiyallahu ta'ala anha a gida mun san ta faɗa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo gidan yake gaya mata yace ya ke Aisha, in kin san wani abu makamancin haka ya faru ku bai zuwa ga Allah ki mu gafararsa, idan ko ba haka ba to Allah subhanahu wa ta'ala zai shiga. Nana Aisha radiyallahu anha ta faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amsa, dan lokacin ta ce babarta amsa ma take cewa tuni mai zan cewa manzo Allah, sai na Abubakar ya ce ni mai zan iya faɗa, sai ce a lokacin sai kukan sai ya ɗauki in tana ta kuka kawayen sai ya ɗauki idan ya kafi ta faɗi kalma guda ɗaya take cewa na san an faɗi magana kuma kun sararu wannan magana ko maganan nan ta kekkewaya har ta zauna a cikin zuciyarku, idan na ce muku yanzu ban yi ba ma ba za ku gaskata ni ba, ba za ku gaskata ni ba, idan na ce muku na yi abin da Allah ya san ban yi ba, ko na ce muku na yi abin da Allah ya san ban yi ba, a lokacin mutane sai su gaskata ni. Saboda haka ni ba abin da zan iya cewa sai abinda wannan bawan Allah Salihu ya faɗa yace fa sabrun jamilun wallahu almusta'anu ala ma tasifun. Me abin shahid ana wat ba me abin da ya kamata ka dauka na darasi anan in ka saki magana aka faɗa ka ko wannan ko ka je ka ce ba haka bane wannan haka. Saboda haka sai ka san me za ka faɗa, an fahimta? Amma idan ya zamanto ka faɗa daidai yadda ya kamata, sai ya zamanto kuma an juya wannan maganar, to wannan kuma kai ya dame ka da yawa. Domin ba za a sa ka kawai ya zamanto kullum kai ƙoƙarin ka kare maganar ka ta inda za ka. An fahimci abin da yake nufi? Akwai abin da in an faɗa ɗin ba daidai ba ne, amma ba za ka ce ƙala ba kuma ka ci gaba da. Abin da in ka san kai akan daidai gaskiya ba an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahirun ba, an ce mar kahinun ba, an ce mar majnun ba, an ce mar waye. Manzo Allah ya taba tsaya ya ce wallahi ku abin nan, to ai ku zo ma ku bambance ga yanda kun gabo kai yake kun gani ai ba haka nake ba. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai zauna musu wannan bayani ya su faɗa. Wannan ita ce ka'idar mutum ya kula sosai, inda bai kamata ka faɗi magana ba kar ka faɗa. Shi yasa wannan ita ce ka'idar kuma da malamai kalamantu suna koyarwa cewa akwai abin da za ka faɗa na karatu ne, ilimi ne a wajen waɗansu ɗaiɗe ko akwai kuma wanda za ka iya faɗa gaba ɗaya wannan babin wa'azi, amma akwai ilimin da ba za ka faɗa ba kwata-kwata sai wanda suka cancanci a faɗa a gabansu. Yasa sayyidina Ali radiyallahu anhu da Abdullahi ibn Mas'ud suke faɗa ballighu an-nas imam tablighu qulu, ka gaya wa mutane abin da kwakwalwarsu za ta iya kama. A tuhibbu an yukazzaba Allah wa rasula, kana san ne mutane ka faɗi magana ƙaryata Allah da manzansa, domin ba kai za a ƙaryata ba, tunda za ka danganta shi ne zuwa ga addini sai a ƙaryata addini, saboda kwakwalwarsu ba ta kama. Sai a tsaye kuma asar ɗin Ibn Mas'ud yake cewa innaka ma anta muhaddithun qauman, ba za ka iya gaya wa mutane wato wani zance ba na Allah ko na manzansa. La tablughu qulum, wani ba kwakwalwarsu ba za ta iya riƙewa ba illa kanat lahum fitna, sai wannan abin ya zai iya zama musu fitina, ko ya raba su da addini, ko ya sa su fara shakkar addini, ko su ƙaryata Allah da manzansa alhalin ba su fahimta ba ne. An fahimta? A zanna karanta wani nasi, sai aka rubuta cewa wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama, da allo ne da na rubuta ba alif shin haka ba shin 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 mai ruwa. Wannan misali sai waɗanda suka karanta a cikin irin yan Facebook din nan, kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama aka rubuta cewa ba hukan wani abu, su rinka zagin wanda ya rubuta. Kuma ya rubuta daga shafin kuki girman jami'a a duniya Azhar, wallahi wannan ai wulaƙanta manzon Allah ne. Ciwo manzon Allah basha, ciwo manzon basha shi ne kun san lakabi, lakabi ne ake faɗa a Misra, ya basha kamar suna ne kamar yalla bai ko ranki daɗe ko wani abu nan sananne ne yawanci suna faɗa a Larabar albasha, wannan ai wulaƙanci ne. A zo a ciwo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam basha, suka rinka zage-zage in ka karanta comment ɗin. Ko abin da yake abin da amma anan take nufi wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bashan, bashan shine mai sakin fuska bashush, basha wannan ai yare ne ma da ya shigo ba larabci bane, amma da yake jahilai ne suka ringa duddura a zarbu. Wannan ya wulakanci ku muku ce wani manzon Allah wani basha, shi yana kokarin yana ganin kamar kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko manzon Allah bashan din ne wani ba'anal bashush. Yau ba lokaci akwai abubuwa da yawa irin waɗannan social media ɗin da waɗannan abubuwa, saboda wani an tsar jahilcin sawabin san abin nan, saboda haka in ka faɗa sai ya zame mar fitina. Yana da zagin malaman ba mutanen kawai za ku lokaci wa manzon Allah basha, ana yi ma wulaƙanci ne, kai yana ganin me yana kokarin kare manzon Allah alhalin jahilcin sa yake ƙara bayyana. To kan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bashan kaga da abin nan har da wasali ma su suka sa da wata ni a fashin nasu, amma shi da yake isan bashan ɗin ba basha yi zani, shi ba basha saboda haka sai mutun yayi hankali wannan darasi ne da darasi ne a cikin koyarwar sayyidina Umar akwai abin da ka sani na ilimi kana jin ana sai ka mutun shiru kana ka fada wa wani ila mai bazan baka sani wai baka sani ba eh me amma kai amar dai idan mai masa fitina cikin addinin sa sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu bashi dan dai ya fada ya ce fala uhillu li ahadin an yakriba alayya ban yafe wani yaje mun kariya ba inna allaha ba'atha muhammadan bil haqqi haqiqa allah ya aiko annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam da gaskiya wa anzala alayhi alkitab wa saukan marka alqur'ani fa kana fi mimma unzila alayhi ayatan rajmi ayatan rajmi daga cikin abubuwan da aka saukar wa manzo allah sallallahu alaihi wa sallam akwai ayan nan da ta yi umarni a yi rajmi faqara'naha mun karanta wannan ayar wa ainaha kuma mun haddace ta wa aqalnaha kuma mun fahimci ma'anarta wa rajama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yayi rajamu wa rajamna ba'da umuwa bayan fakuwarsa halifan din sayyidina Abubakar da Umar din yace dan mun yi farsha in fara bin nas zamanu ina jin tsoro kar lokaci yayi ja an ya kula qa'ilun wani haka kawai yanzu ya ce wallahi ma najidu ayatan rajmi fi kitabillahi kuma mutawaje wata aya ta ayar rajmi ba a littafin Allah sai yadillu bi tarki faribatin sai su fata ta hanyar barin abin da yake wajibi ne a kansu anzala Allahu alhalin Allah ya saukar da wannan wa inna ar-rajma fi kitabillahi haqqun ala man zana hukuncin rajmu tabbas haka yake akan wanda yayi zina idza uhsina idan ya taba yin aure min ar-rijali wal nisa'i namiji ne ko mace idza qamatil bayyina idan an samu shaidu hudu wanda suka bi ne kurukuru manufa da irin sifa guda daya aw kana al-hamlu wa idan an dau ciki kawai lai itirafu ko mutun ya zo yayi ikrari shi da kansa ana kuma nayi bayani ma'anar wadannan abubuwan wancan satun kuma inna kad qara'na inna kad kunna naqra'u fi ma naqra'u min al-kitab daga cikin abubuwan da dama shi ma mun karanta kuma aka shafe ayar aka bar hukuncin yace la targabu an aba'ikum kada ku ji kuna kyamar dangantuwa ga iyayenku fa inna kufrun bikum domin wannan butulci ne kafirci ne daga wajenku au kufrun lakum ko kafirci ne a kanku an targabu an aba'ikum kuji kuna kyamar iyayenku kuna kyamar dangantuwa izuwa gare su duk wannan mun karanta wancan satin ne bayani illa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qal amma ba mu sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kafa kai'a inda yace la taquruni kada ku yabe ni yabo da ya wuce haddi kama ukriya Isa ibn Maryam irin yanda aka yi annabi Isa har aka kai shi matsayin ubangiji shi ma mun yi bayanin wannan wancan satin inna ma ana abdun domin ni bawa ne na Allah wannan kashe sa mun kaga a cikin sallah ake hada mana guda biyu ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu abduhu bawan sa ne dan karka kai shi matakin annabi Isa wa rasuluhu manzo ne karka ne muka yi mu'amalance shi irin mu'amalar kuma ragowar mutane ka gane girmamawar tana nan kuma ba tare da wuce iyaka ba wannan shine ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu saboda manzo idan ka ganshi idan ka saka ga wani ka tabbatar da wani Allah ya maka ya ga maka daga sama ka ji tsawa daga wajen daga sama aka rasa inda aka fada kuma an ji sautin kowa ya ji aka ce wani waliyin Allah za a rinka zuwa na girmama shi ko ba za a girmama shi ba idan da Allah subhanahu wataala zai kaddara a ji sauti ya fito ai wannan kuma a ce wani manufa kana da tabbas daga Allah ne daga sama aka ce maka wani waliyi na ne ko kuma mala'iku saboda haka za ka girmama shi ko ba girmama shi za ka wulakanta shi to balle kuma wanda aka ce rasulullahi ne a gani irin wannan girmama wadda a ce za ka ga wani waliyi wanda tabbas ka tabbatar waliyi ne na Allah yadda za ka girmama shi ai girmama wadda za ka yi masa ba za ka girmama wanda za ka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimta ya ka girmama manzon Allah iya girmamawa kanka idan ka bashi sifar Allah shi ne manufa abdun manufa ba Allah bane rasulun girmamawa ka bashi ba tare da ka kai shi matakin Allah ba. An fahimta? Faqulu Abdullahi wa Rasuluhu, shi zaman Allah ya hada maka shi anan. Saboda haka ku rinka ce Abdullahi, amma fa wannan Abdu din Rasulullahi. Ku ba shi mataki mafi girma da za ku iya ba shi, amma kar ku yadda ku kai shi matakin Allah. Kuma ina wa kad balagani. Wannan sai na Umar radiyallahu anhu yake cewa sannan labari ya iso min cewa wani yana cewa anna fulanan qala, wani yana cewa law kad mata Umar, da a ce yanzu sayyidina Umar zai kwanta ya mutu, kad bayatu fulanan, to na riga ma nayi wa mubaya'a, kawai yana mutuwa ai na gama tun nayi mubaya'a. Wala yaqtarranna mru'un yaqul, kada wani ya yaudaru, ya yaudar kansa, wani ya rudu a cewa inna bai'ata Abi Bakrin kanat alta, bayar da aka yi sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu manfa kwatsam aka yi, manfa ba tare da wani shiryo, ba tare da wato an shirya cewa a je a yi ba. Sai sayyidina Umar radiyallahu ta'ala ne yake cewa fatammat, sai kawai abin ya tabbata, ala ku saurara ku ci, wa inna ha wallahi kad kanat kadhalik, hatta abin ya faru illa anna Allah wa ka sharraha, amma Allah cikin ikonsa sai kare babu wani sharri da biyo bayan wani. Amma nasu shi da zai yi kaga ba zai ba shi da tabbacin cewa wai wannan abun ba zai faru. Walaysa fikum, kuma ku sani kan cewa babu wani a cikinku wanda za a iya yi mara mubaya, man tanqatiyu al'anaqu ilayhi, wanda abin hawa har su ma mutu a ƙara ɗaukan wani, wani ya mutu don a je wajensa, wani ba dabbobi su mutu saboda nisan tafiya da za a yi a ƙara ɗaukan waɗansu dabbobin a saye su a je, babu wanda za a yi, babu wanda ya cancanci a yi mara wannan. Mithl Abi Bakr, kamar sayyidina Abu Bakr, kawai ka ja sai an je su maka, sayyidina Abu Bakr ya dawo yana maka ko Madina, kai kuma kana da kuɗi, kuma an buɗe visa. Ko kuma kawai ce ya zo nan garin ba, ka za ka ce an shi ne abin da shi ne manufa, can ka zai manufa za a yi rigegeniyar zuwa wajensa, babu wani, babu shi a wannan lokacin kamar sayyidina Abu Bakar, saboda shi ne kullun yake tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Aisha ta ba ga sabon haskarin tafiya, suna tafiya suna tafiya har sai ta kai lokacin a je a ga irin waɗanda sun yi shi ne sau ɗaya, sai ya dawo alhamdulillah al-fatiha, na yi ido biyu da wanda ya yi ido biyu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Daga baya kuma aka fara zuwa wajen tabi'ai da suka zauna, waɗanda suka ga, waɗanda suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan tabi'u tabi'in, bayan nan kuma sai na saba, an ce ya ce maka wannan al-Husaini ne, wannan kuma a ce maka al-Hasani ne, wannan a ce maka al-Bakri ne, tali waɗannan abubuwan sai zamanto yanzu su ne raguwa, ko yanzu ko gobe. Zawaci a nan yawanci muka samu wanda misali za a ce Ashraf, amma a ƙasashe da yawan Laraba har yanzu akwai waɗanda za ka tabbatar sun zuwa sai zuwa ga sayyidina Abu Bakar radiyallahu ta'ala Bakri ne, wannan kuma Umari, wannan kuma Usmani ne, duk gaba da sun san abin nan ɗinsu, kuma yana jin cewa alhamdulillah ya sadu da wannan. Iman kuma gaisha ya ce alhamdulillah, ba dai shi kake farin ciki ba, dan wanda ya zamanto ya danganci da wanda ya danganta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wai kike kauna ai aga ganin Majnun Layla da yake fada. Majnun Layla yana fada yace amurru bi zid diyari diyaru Layla, yace nakan wuce da cikin sallarabawa kamar Fulani suke, wani ba za su zo su dan yi gini, inda su ba bukoki suke ba, za su dan yi gini idan suka tashi kawai wani lokacin mun wajen ya zamanto babu abin da dabbobin za su ci, su yi ƙaura su bari, to wannan za ka zo ka tattara ƙufaifai, wani ba gidajen sun fara rugurgujewa, sun fara lalacewa, sun tashi kuma sun yi gaba, waɗannan irin gidajen shi ne majinun laila yake faɗa ya ce amurru bidin diyari diyaru laila na kan wuce da su laila suka taɓa zama ukubbilu zal jidara wa zal jidara ya ce nika samu wannan bangon in sumbanci wannan bangon in sumbanci wannan bangon in sumbanci wannan bangon ya ce wa ma hubbu diyari shagafna kalbi ba wai ina tsananin son wannan garin ba walakin hubbu man sakana diyara zuciyata tana tsananin kaunar wanda ya taɓa zama a wannan wajen an fahimci wannan a irin wannan ne ka je Madina shi yasa waɗanda za ka ga cewa waɗanda za su ba ka sha'awa su burge ka yana shiga Madina yana hango masallaci sai ka ga kawai kuka ina tunanin yau gani a wani waje wata kila ƙafata ta dace da inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taka wannan kai ya yi shi ka balle ya shiga masallaci kai controller ɗinsa ba zai ba saboda shauƙin cewa yau gashi a inda masoyinsa Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya taka zama wannan shine abin da ke nufi an fahimta wadaka babu wanda ya kai sayyidina Abubakar a wannan lokacin wanda za a yi tattaki na musamman a je wajensa kamar sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu faman baya'a rajulan to ku sani duk wanda ya je yayi mubaya'a ga wani mutum an ghairi mashwaratil muslimina ba tare da shura da Allah subhanahu wata'ala yake ayi ba ba shugabanni su fitar ce ga misali wani da wani manya sune ahlul halli wal aqli waɗannan sune masu hankali manya waɗanda suka zamanto suna da zurfin tunani ce wane kuma ba ruwansu da son zuciya fa innahu la bai'ata lahu in ya ji yayi wannan mubaya'ar ma to babu wannan mubaya'a walal ladhi bay'ahu li ghirrati taghirrata an yaqtala haka shi ma wanda aka je aka yi mar wannan mubaya'ar shi ma ba mubaya'a kansa gudun cewa kar a je a samu a kashe shi innahu kana min khabarina to shi sayyidina Umar radiyallahu anhu zai fara bada isar ta kifatu bani sa'ida yanzu za a fara bada yace labarin mai yake kasance ina tufiya rasulullahi tufiya nabiyyu sallallahu tufiya tawaffa Allahu nabiyahu muhammadan sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah ya karbi annabinsa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam an al-ansara halafuna mutanen Madina ansarawa sun saba mana a ra'ayi ijtama'u bi ashrafihim iman yamanyan su suka tattaru fi saqifatin a wani waje nace muku saqifa ne wani waje da ake dan sa rumfa akan sa ganyen dabino ne sai zamanto kamar a ce murun farkara mun gani rumfar kara ko sai rumfar kara ba dai an binne ne rumfa ne wanda ake sa kara to su tun da ba su da kara aga ba su da dawa da waye to sai suke yi da ganyen da abin nan din dabino tankar dabino sai a daddora ake wannan idan ake kira saqifa an gani saqifa bani sa'ida bani sa'ida kabila ce daga cikin kabilun mutanen Madina shi ne ake cewa sahal ibn sa'ad sahal ibn sa'ad ne na ha As-Sa'idi ba haka bane sin ne ai ba As-Sa'idi bane Sa'idi kabilar Halimatu Sa'idiya ita ke cewa saboda su kabilar Sa'ad ibn Bakr ne su kuma waɗannan Sa'ida ne saboda haka Sa'ad ibn Sa'ad As-Sa'idi in ka ji an ce to dan wannan kabilar mutanen Madina suka tattara anan wata khallafa anna Ali ibn Abi Talib a lokacin da muka tafi inna Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu baya tare da mu wa Zubair ibn al-Awwam wa man ma'ahuma da waɗansu wanda suke tare da su wajtama al-muhajiruna ila Abi Bakr mutanen Makka wanda suka hijira kuma suka tattaru sai suka taho tare da Sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu suna tare da Sayyidina Abu Bakr fara idan misali lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wafati Sayyidina Ali da Zubair da su irin Salman al-Farisi da wayi suna gidan Sayyidina Ali radiyallahu anhu. Wannan wani bangare suna cikin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Kowa ya rubuta kansa saboda wato tashin hankalin abin da ya faru. Su mutanen Madina iska da Sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu suna cikin masallaci tare da ragowar mutane. Akwai da Abi Bakr ne yamba lake bina ila ikhwanina sai aka ce da suka ji labarin cewa mutanen Madina sun tattaru ba su yi mubaya'a ko za su zabo wani zai ce tashi mu je mu samu waɗannan ƴan uwan namu min al ansari daga cikin mutanen Madina kar a samu baraka fan balakna da ummuhum yace sai muka tashi muka dabi na ummuhum muna son mu je mu same su amma ya ummu bi ma na kasada daga na ka samu tayammum ko imama saboda qasdul ardi ne haka nufi ƙasa domin taɓa ka yi abin hatta laƙina minhum rajulani salihani yace muna cikin tafiya sai muka ga waɗansu mutane guda biyu salihai daga cikin mutanen Madina din sai Uwaidir ibn Sa'ida da ma'an gaba ɗayansu mutanen kirki manya-manya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kowane ya koma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bishi shi ma an din ma yana daga cikin wanda ake cewa ina ma mutane suna cewa bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutane suna ta cewa ina ma a ce na ma rasu kafin manzon Allah ban ga wannan ranar ba shi kuma yake cewa ni ga radiye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ni wafati shi wannan ma an din za a yi faɗar haka ya ce saboda in yi imani da shi yana nan kuma in imani da shi bayan baya nan wadda manal ubangiji suwana wata ala ya gaya mana haka yin mata a hukutilan kalabtu ma la'a ƙari kuma shi waɗansu kenan za su bari imanin kamar yadda za mu zo makaranta ya ce ni kan ya zama to na yi imani da shi yana nan kuma yin imani da shi ban canza komai ba a kan abin da yake bayan ya faku wanda na fi ƙewan zai shi kuma wancan da ya faɗi wannan maganar damuwarsa ce shi kuma wannan ƙarfin imaninsa kan cewa yana nan ne musulunci ya ci gaba da yaɗuwa shi ma ya ci gaba da yaɗa wannan wanda haka idan mutum ya faɗi magana a shekina akwai buƙatar a tambaye shi inda ba don wani ya ce bai damu ba ka ji ma cewa yake shi gara ma da wanda Allah ma ya rasu haka ba ja faɗa maka shi kenan zai ka zamanto matsala haka ana ko ana zamana haka ba a dau magana shi kai ni Allah ya gara dai manzon Allah yin dai da yaras ni kuma ina rayi wani zai je ya ce ya da ya ce ai ma shi murna ma yake da manzon Allah ya rasu haka yake tanda magana amma shi yana da manufar sa shi saboda ya zaman to ya yi imani da shi ya gan shi sannan ya yi imani da shi bayan baya to kuma ba karamin abu bane inda za ka tabbatar jarrabawar Allah subhanahu wa ta'ala a ce yau ga manzon Allah babu shi kuma imanin na nan kuma kana son ka gane haka duba mu'amalar mutane kana son ka gane kai kanka misali ka dora kanka a nan wanda kaga ba za ka kwatanta da yanayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da jarrabawar take ciki barin addini sau mutum wanda yake wa'an ko malami ne ko shugaba ne ko waye yau ne kwanta ya mutu da kake zuwa gidan wataƙila kullum sa'an ko kai karatu ne a ko kai zumunci ne ko kuma kana ganin girmansa kaga bayan sati ke wata ɗaya kaga sau nawa kake zuwa gidan nan Allah kai saboda iyalinsa ko saboda riƙe alƙawari ko kuma saboda akwai buƙatuwa zuwa gari ka wannan yana daga cikin kalubale kuma in kana son ka gani ka kalli kawai wanda aka mutu shi yasa wani ɗaya daga cikin mawaƙi na manta sunansa yake cewa idza ma ra'su ahlil baiti walla badalahum minan nasi jafa'u idan ya zamanto babba a cikin gida wanda dama shi dai shi ake zuwa ran da ya mutu a lokacin za a ga jafa'i lokacin ƙauracewa kaga wani zai iya shekara da ya ma yi wajen sai sai a tambaya a ce kai yaya ko ƴan wani suna nan kuwa ko matan na nasa da ya bari yaya abin yake kuwa wala ka fahimci wannan rayuwa yake abin da ya zama tunani to shi yasa yake cewa shi kage ya rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana rai kuma idan wanto yake canzawa bayan manzon Allah baya rai saboda ina ganin wani kalubale ne ga yadda yake wannan kalubalen to shine da suka ga waɗannan mutanen guda biyu da shi Uwaim ibn Sa'ida din da Ma'an ibn Adi din lokacin da sayyidina Abu Bakar da raguwar sahabbai suka gansu fa zakara lana ma tamala alaihi alqaum sai suka bayyana mana abinda mutanen Madina ke su mutanen Madina ne su mutanen Madina suka ce ga abinda suka yi wato suka hada akai wa qala lana sai suke ko tambayar mu ce aina turiduna ya ma'ashar al-muhajirin ya ku mutanen makka wanda kai hijira ina za ku muhajirai ina daga za ku tafi kulna sai muka ce da su nuridu ikhwanana haula min al-ansar za mu je wadannan wajen yan wannan namu ne daga cikin mutanen madina saboda wannan abin da kuka fara akala sai suke cewa da su wa alaikum allah taqrabuhum wallahi ku kyale su kan ma ku shiga cikin lamarin su ya ma'ashar al-muhajirin ya ku taron mutanen da suka hijira daga makka zuwa madina akudu amrakum ku yanke abin da ya kamata kawai ala inna umar radiyallahu anhu yake cewa qultu wallahi la na'ti yannahum wallahi sai mun je an talaqna muka tafi hatta ataynahum muka je muka sarke su fi safifat bani sa'ida a lokacin suna wannan wato rumfar akara ta bani sa'ida fa idha bayna dhahrainihim rajulun muzammilun ya muka tarar da su a tsakiyarsu kuma a tsakiyarsu a tare cikin taron nasu sai ga wani mutum an lullube shi wani ba an rufe shi gaba ɗaya ruf ba a ganinsa a kulci ban hala sai na umar radiyallahu anhu yake cewa wannan waye aka an lullube shi ruf a kalu Sa'd ibn Ubadah sai aka ce Sa'd ibn Ubadah ne Sa'd ibn Ubadah kuma ɗaya daga cikin shugabannin mutanen Madina ne wanda su dama su uku ne ko a lokacin Sa'd ibn Ubadah Sa'd ibn Mu'adh wanda shi an kashe shi a yakin Ahzab Banu Quraiza lokacin an harbe shi ya zama tuyum sai kuma Usayd ibn Khudayr wanda shi yana nan yace sai ga kan shi a lullube a kullu malam sai yace me yasa ne shaka aka lullube shi aka wannan ruf sai aka ce waja'un ba shi da lafiya ne falamma jalasna tashahhada khatibuhum muna zama sai khatib din su me musu hudu manfa khatibul ansar mun san dama kamar yadda muka sha fada a baya yawanci haka larabawa suke suna da mai magana da yawun su gali yin kuma fassara da yaren da muke amfani da shi magana da yawun saboda mai magana da yawun su ya iya da fasaha da gujewar magana saboda haka sai ya tashi ya ce inna alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wadannan shine tashahhud din أشهد أن لا إله إلا الله وحده فأثنى عليه على الله هي بأ الله عز وجل بما هو أهله كما يندي كما تأيبيش ثم قال سنة يكي تيوى أما بعد بيان هكا فنحن أنصار الله موني أنصار الله أنصار كما سوري واندسكة تيمكي الدين الله an ansari ila Allah waye zai taimaka mun isa da sabon Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah mu ashiriya muke to su wadannan sune ansar katibatul islam mu ne kuma bataliya na musulunci mu ne bataliyan musulunci kuma gaskiya ne saboda duk ya gogowa da aka yi kunga ana akan tarwatsi amma da an kira mutanen madina sune a kusa a yakin uhud mun ga cewa a yakin uhud da muka karanta a baya akwai lokacin da mutum 12 ne kawai wannan zai zo yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kare ana ta yi ruwan kibiyoyi har sai ya fadi har kawai yana faduwa wani daga cikin mutanen Madina da shi har sai aka zubar da mutum 12 an bayyana jaka kuma mun tuna a yakin Hunain da muka karanta ba da dadewa ba a lokacin da kowa ya gudu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yasa Abbas ibn Abdul Muttalib ya yi kira wa aka fara kira ya lal ansar su aka fara kira saboda haka an kace musu sune ba su bane bataliyan musulunci ya kaga baka fada ba shi sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaga yace yi musu bayani lokacin da aka raba ganima wadansu daga cikin suka ji basu ji dadi ba akai ya ga musu wannan falalar ta su musun tabbatar ya tabbata Allah ya tabbatar musu yace wa antum ya ma'sharal muhajirin ya ku taran waɗanda kai hijira daga Makka zuwa Madina rabun minna ku wata jama'a ce daga cikin mu wani ba kamar waɗansu kawai su waɗannan kaga garin su ne su suka fi yawa su suka kwanci kamar ku waɗansu turarin mutane ne da suka zo ka shiga cikin mu wani ba ku ɓangaren mu ne ɓangare ne ku a cikin mu wa qaddafat dafatun kuma gashi nan yanzu mai tinkarowa dafa ya dafa man ba wanda ya zamanto ya zo yace dafat dafatun wato waɗansu yan adadi ƙanƙani wanda ake tafiya da su na jama'a gashi nan sun tinkaro in qaumikum daga cikin mutanenku saboda ka waɗanda suka zo wajen sa ba waɗansu mutane ba ne masu yawa sai na Abubakar sai na Umar Abu Ubaida da kuma waɗansu daga cikin mutanen muhajirun kala sai ya ce wa idza hum yuriduna an yakhtaziluna min aslina suna son yanzu su zo su tuge mu daga asalin mu manfa daga waje namu ne su kwace mana wannan aikin yaktasibuna al-amr su yi mana kwacen al'amari wanda namu ne alam ma sakata bayan ya yi huluba sai ya gama ya koma ya zauna rantuwa na ta kallon sai kawai na rinka jin wato ni ya kamata in yi magana ji sayyidina Umar radiyallahu anhu saboda a lokacin sai yake ganin kamar sayyidina Abubakar radiyallahu anhu ba zai iya ko sun sayyidina Abubakar yana da sanyi yana da ba kamar sayyidina Umar da yake da wato kazar-kazar da tarazana ba an gane to sai yake jin cewa kamar shi ya kamata yi magana kila sayyidina Abubakar ba zai iya faɗar abin da ya kamata shi ya faɗa ba harantuwa na ta kallama ya ce na yi nufin in tashi yi magana ba kuma zauwar tafi nafsi makalatan a kuma zuciya ta hannu shirya abin da zan faɗa ɗin kada a jabasni kuma abin ya ban wato na nike na wannan abin da na shirya ɗin a cikin zuciya ta abu ne da nake ganin zai ban kai na fadan dole zai gamsar da su kuli da wani kuɗi ma bai ne sai Abu Bakr kuma ya zama tuna yi magana a gaban sayyidina Abubakar radiyallahu anhu hukuntu udari minhu ba'd al-haddi to kuma na kasance ina yi masa yakana ina yi masa alkunya kuma baya yi masa shigi ya wuce gaban sa na farko ya girme shi na biyu ya fi shi kusaci da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na uku ya riga ya shiga musulunci na huɗu ya fi shi ilimin musulunci abubuwa da kaga dole kai wa mutum kara da yakana irin wannan yanayi shi ce kuntu dari minhu ba'da al-haddi wannan addinin mu ne addinin mu ne kar wani ya zo ya rinka cewa ai kawai gaskiya a faɗi ta kawai na kara da alkunya ne kana haka ne kun ga hadisin Abdullahi ibn Umar kaga zai tabbatar mana da haka Allah sallallahu alaihi wasallama ya saka cici ka cici yace akwai wata bishiya ne kamar mumini take ganyen ta baya kaza baya kaza Abdullahi ibn Umar yana zaune amma akwai babansa wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dai ya ce ba wannan bane haka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gari kamar yadda muke cewa yaje ita ce bishiyar dabino bayan sun tawo Abdullahi ibn Umar yake gaya wa sai ya ce wallahi lokacin da aka faɗa na ji bishiyar dabino ce sai kawai na dinka jin cewa da kunya in ba ga iyayena ga waye sai ce wallahi ni da ka faɗa da ya fi mun dukkan waɗanda a ce ɗana ya zo ya burge har ni ma ɗin ya zo ya shallake ya wuce ya fi mun kamar shi Abdullahi ibn Umar yana da wannan tarbiyyar sai ya kana ta alkunya kuma wannan ɗaya daga cikin abubuwan da muka rasa kenan shi da za ka ce a da yanayin yadda muka taso tarbiyyar da muka taso za ka ce ba ka iya wuce a gaban abokin mahaifinka ba wai mahaifinka ba ka iya wuce a gabansa ya nan za ka ka dawo baya ya wuce ko me saurin da kake bale ka gan shi wai abin hawa kawai ka zo ka wuce kana kallon sa a ƙasa zai yana tarar abubuwa yaran yan sun iya ɗauke kai a ranar hanya jan rasa mai wani biyu a shi ya sa ɗauke kai sai ya zamanto ko sun yi ma laifi a mashin ko a abin hawa sai ya ga cewa kafin su yi ma laifin dama sai kalli wani waje can ko a kan hanya take masu tuka mashin kowa yi kuma har masu haiz a lokacin da yake da haiz da yawa da taxi da waye in bai maka ba daidai din ba wai sai cusa maka in ka ga dama ka zai ga dama kai ka je dai wannan kuma ya kanar gaskiya da ana yi tsakanin babba wanda ya zaman cu ya girme ka ko da baka san shi ba ina da wannan alfarmar a nan ko yau sai kai ma za ka zo kuma kuntum haka za kunna kuma inda kake jin haka din nan kake shi ma nan wanda kake gani shi ma da haka yake kuma kamar yanda ya kasance din nan za ka zo wajen wannan zobin da ake musu za ka su sun kirwa wani can bayan shi sama fa yake raga musu amma ne yanzu bayan shekara 50 waɗansu daban za a samu wala ya gara ma mutum ya ɗan sassauta sai Allah ya ga cewa ya yi da shi ma sai a sassauta mar amma baka sassauta ba a lokacin da kake buƙata tsallaka titi wallahi sai ga wallahi jidali ne wani titin ma ba lallai sai mai motoci da irin wannan nan a kalla ka kalla kana zuwa sai ka ga wani ya taho sai ga mutum gidi ke da tijaye kawai tsallaka titin da duk yaro da ya zo zai minti uku ko minti rabin minti kaga shi ya yi minti goma sha biyar kuma ga ƙafafuwa sun gaji wani lokaci sa sun fara karkarwa kuma an ƙi saurara mata saboda haka gara mu gyara fa waɗannan abubuwan tun yanzu kafin lokacin da mutum zai zamanto yana kallo ɗin yanzu yake jin ƙarfinsa to lokacin zai zo الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا ضعفا وشيبا زي زوكما أنا هكا من ذو متين ينعجين كمر بذي زواني أما الله كمر كبتاري بسم الله سيج هو بي انكار بسوء يا شكا موتا سيج يا هو اتشك موتا زيك جواني اتي مكا ايتو باباي وانا كذاني تبارك الله وفكرة بابا كواي ganshi kuma ganshi kato da shi ya kuma ba ka ce kai ni wallahi ban haife ka ba ba ka iya faɗa ba to daga nan shi kenan sai ka baba 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 ɗin nan da wanka shi kenan tun kana ƙi har sai ka zama tuka karɓa abin na cikin unguwa ma ka fito sai ka cewa ne maka mu'amalar baba baba shi kenan sai kuma karɓa kuma daga nan kuma sai rauni ya fara zuwa da rauni ya fara zuwa kuma sai ka fara neman taimako ba irin yadda dai kai a kana karami din nan da sai ka dafa za ka tashi ba kamar yanzu ba kawai ana cewa buk ka ji kayi hutu ka tashi din nan sai ka koma irin yadda kake dafa irin yadda yaro yake koyon rarrafe da waye har sai ka koma wannan yanayi har wani lokaci sai an tallabe ka mutum ya roki Allah ya gama sosai amma ya rinka ya kana shi ne abin da sai na wannan muna magana ne akan yadda sai na Umar radiyallahu anhu yake cewa wa kunti utari minhu ba'd al-hadd nakan yi masa nakan yi musu nakan yi masa yakana nakan yi musu kawaici yawa duk wannan kalmomin iri ɗaya ne da yakana da kawaici kawaici da kalmomi da yawa gaba ɗaya irin su kala Abu Bakr da nayi sai yanzu Abu Bakr yake cewa ala risik dakata ya Umar fakaritu an ughdibahu ko aghdibahu sai naji cewa cikin zuciya ne kamata in bata masa rai ba wata kallama sai sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu yayi jawabi wa huwa kana a'lamu minni dama ya fi da ilimi wa ahkam ya fi ni ajiye abu daidai inda ya kamata wa ahlam ya fi ni haƙuri wa auqar kuma ya fi ni nutsuwa bi abu sayyidina Umar wannan sayyidina Umar yake faɗa akan sayyidina Abu Bakr ya fi shi ilimi ya fi shi batuwa ya fi shi nutsuwa ya fi shi haƙuri duk wannan ka wallahi ma taraka min kalimatin ajabatni abinda din naji a cikin zuciyata din nan naji cewa dan zai zamanto yi daidai in daura dukkan waɗannan abubuwan min tazwiri wanda ya zamanto na tsara a cikin zuciyata illa qala fi badihati wallahi sai da ya faɗi ta ba tare da ya shirya au afdal kai fiye ma da yanda ni ne tunani hadda sakata har yayi ya gama jawabin nasu yayi ya kammala jawabin nasu. To daga cikin abubuwan da ya faɗa shine ce ramtin فقال سيتي أما بعد باين حكا فما ذا ذكرتم فيكم من خير فما ذكرتم فيكم من خير بأبن أكوك أنبتا أتشيهم كنا الخير فأنتم له أهل والله كنشن شنش حكا وعد إيه إنكاري ولن تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش أما لا ربا وابا نذكر وأن الأمر أمبا دك تشيهم قريشا وابا saboda Quraisha su ne shugabanninsu, su ne jagororinsu, kuma daga cikinsu annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya fito da shi. Hum awsatul arabi nasaban, su ne tsakatsakiyar nasaba a Larabawa. Wani ba ba wani Balarabi da ba shi da nasaba da Quraishawa, amma ba lallai ba ne Quraisha ya zamanto suna da nasaba da waɗansu. An gani? Wani fa dangantakar, saboda suna da yawa, saboda haka sun yaɗu, kaga wani babba ya zo ya haɗa zuriya da su. Da waye saboda abin alfaharin sai ya zama to yana da zuriya dan dangantuwa da Quraishawa kadaran haka ma gidaddaji yanda za ka cewa wani bangare faqad raditu lakum ahada hadaini rajulaini to ni da yadda sai daga cikin waɗannan mutanen guda biyu ku zabe su fabayi'u al'an ayyuhuma shi'tum ku yi wa ɗaya daga cikinsu wanda duk kuka ga cewa yayi muku dai ku yi masa mubaya fa kada biyadi sai rike hannun sayyidina Umar radiyallahu anhu biyadi Abi Ubaida Amir ibn al-Jarrah sai rike hannun Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah yace ɗaya daga cikin waɗannan ku yi musu mubaya huwa jalisu bainana yana zaune shi ma Abu Ubaida din tare da mu lam akra shay'an mimma qala ghayraha yace duk a jawabin da yayi din sayyidina Umar radiyallahu anhu ban ji wani abu ya bata min wani ban ji dadin sa ba sai wannan abin da ya faɗa yace ko ayi mu mubaya ko ayi wa Abu Ubaida mubaya yace kana wallahi an aqdama fatudraba unuqi yace ya zamanto in je mika kaina a sare mun wuyana ay qabanni dalika ila ismin kar wani laifi ya zamanto ma ya danganci zuwa gare ni akan wannan din haba ilayya min an ata'ammara ala qaumin shi ya fi soyuwa a gare ni ya zamanto ni ne shugaba a cikin waɗansu mutane fihim Abubakar ba ce Abubakar yana mabiya ya ce gara asari kaina a kan wani ko da haka sai ya ƙi yadda za mu ƙarasa wannan mubaya sannan kuma in so mu shiga bayanin ridda da aka yi har Allah subhanahu wa ta'ala za mu dakata ba. Karsa ne da yawa waɗanda mutum ɗaya kuma akan wannan duka ba da ya kai gina wannan rikicin musulunci zai ce an zai na Abubakar radiyallahu anhu kaza akwai kaza wanda za mu zo mu ɗanyi waɗansu bayanai kaɗan wanda waɗanda suke kawo shubha a kai a cikin irin waɗannan abubuwan. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.